يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan Dhulhijja Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445 wanda yazo daidai da 30 ga watan 16 abin nan ga watan 6 sorry a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasadin mu na 54 daga cikin jeran giyar karatuttukan wannan littafi na fannu ta'amuli baina zawjayn wato yadda zamantakewa ya kamata da mu'amala da kyautatawa juna ya dace ya kasance tsakanin ma'aurata mun dauki tsawon sama da wata biyu ko kusan wata uku ma ba mu yi karatun nan ba sakamakon a tafiya da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ita zuwa aikin haji wanda a can ma mun yi sama da kusan sati guda abin nan sama da kusan wata guda yanzu mun dawo wannan karatu insha Allah ta'ala daga yau muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwar mu da ilimin mu da kuma harkokin mu gabaki daya idan ba a manta ba mun kammala da la takuni nakadiyatun wato karki zamanto mai taurin kai da ainihin wato ki kasance mai kin jin magana da kin jin shawara da kin sauraron ra'ayoyi da kuma abubuwan da mijinki yake dora ki akai wanda suke basu da wata illa ta fuskar sabawa Allah ko sabawa ainihin wato mai gidanki zamu tahi yau la taqsiri fi haqqi zawjuki kar ki rage cikin haƙƙin da ya shafi mai gidanki ko mijinki malam yace qaddimi haqqa zawjuki ala haqqiki fa innahu jannatuki wa naruki in kin tashi ki fara gabatar da haƙƙin da ya shafi mijinki akan haƙƙin kike me zama kullun tunaninki menene haƙƙin da ke wuyanki dangane da mu'amala da mai gidanki ba wai ke menene haƙƙinki ba so da yawa zaka ga mata sun fi damuwa da cewa an ki a sauke min haƙƙina ai kaza haƙƙina ne baka yi min ba ai kaza haƙƙina ne baka bani ba ai kaza haƙƙina ne an ki a bani dama a lokaci guda ta manta ita ma kuma tana da wasu haƙoƙi a wuyanta na wannan mijin to wannan yana daga cikin illa da matsalar ƴaƴa mata a wannan zamanin ku lura galibin wanda zaki ga yana kwarmato akan an ki a bashi haƙƙin shi wallahi sau da yawa zaka ga shi ma kuma ya tauya haƙƙin wanda yake kwarmato akan shi amma wanda kika ga yana shiru bai cika magana akan cewa an tauye mar haƙƙi ba to zaki ga in kika bincika zaki ga shi kuma haƙƙin da ke wuyan shi ko haƙƙin da ke wuyanta ta sauke shi ko kuma ya sauke shi ko kuma tana kokari ko yana kokarin saukewa amma galibin masu wato tsiwa da kakajin cewa an tauye musu haƙƙi wallahi mafi yawanci idan ka zo ka bincika zaka ga cewa su ma ba su sauke haƙƙin da ake bin su na mu'amalar da suke da mazajensu ba ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama malam min shawi ya kawo hadisi yace wata mata ta zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama li hajatin wata tambaya ko wata bukata ko wata damuwa ta zo da ita falamma faraga min hajatiha qalat lokacin da annabi ya bata amsar tambayar ta ko kuma ya fada mata abinda ta zo da shi na damuwa qala sai annabi ya ce masa a zati zaujin anti da yawar Allah mun gama magana da ke amma ban tambaye ki ba kina da miji ke matar aure ne qalat na'am tace wa manzon Allah tabbas ina da miji ina da aure qala sai annabi yace wannan mata fa kaifa anti lahu idan da za a tambaye ki meye matsayin mijinki a gurinki ko meye matsayinki a gurin mijinki wato da za a ce yau mijinki baka kusa in zai yi magana akan ki me zai fada shin zai fada alkhairi akan ki cewa kina kula da haƙƙin zamantakewar ki da shi kina kula da mu'amala da kyautatawa da mutuntawa da ke tsakaninku inda yau za a tambaye shi baka kusa ya miƙe yayi jawabi akan ki zai fadi wani abu na alkhairi akan ki ko kuma akasi me kike tunani dangane da matsayinki a gurin mijinki qalat sai wannan mata tace ma'aluhu ay ma aqsuru fi haqqihi ban rage ba cikin haƙƙin sa duk abin da ya zama haƙƙi ne a wuyana na mu'amala na zamantakewa na riƙe amana na mutunci na kyautatawa na yi mar abin da zai kwantar masa da hankali tace iyakacin kokari na ina yi kuma nayi kuma zan ci gaba da yi illa ma a'jaztu anhu sai fa abin da yafi karfi na nayi kokarin nayi amma abin yafi karfi na bazan iya ba to nan kam ban isa in ce duk abin da yake bukata na masa ba iya abin da na sani in dai abu zan iya ina da hali da dama da karfin yi to ina yi abin da duk kaga ban yi ba to gaskiyar magana ya rasulullahi wannan abin yafi karfi na ne dan Allah wannan amsar da wannan matar ta bayar tsakaninki da Allah ki yi nazari ke haka kike tsakaninki da mijinki duk abin da ya dace na mu'amala duk abin da ya dace na zamantakewa duk abin da ya dace na kyautatawa duk abin da ya dace na tareraya da kula da haƙƙin gida haƙƙin yara da kula da haƙƙin amanar da ya bar miki ta kanki da amanar da ya bar miki ta dukiya da amanar da ya bar miki ta cikin gidanki tsakaninki da Allah haka kike kula da wannan amanar da wannan haƙƙin wannan shine tambayar da ya kamata ki ci gwama ta da wannan amsar da wannan matar ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji dai ta ce masa in dai abu bai fi karfin ta ba to tana yi kuma za ta ci gaba dai kuma ba za ta daina ba amma tare da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace unzuri aina anti minhu ki nazari ki duba meye matsayinki gurin mijinki sai yace fa inna ma huwa ko fa innahu jannatuki wa naruki a watar wa yace fa inna ma huwa jannatuki wa naruki wallahi ki sani mijinki shine wutarki shine aljannarki ma'ana in kin ga kin shiga wuta to kin shiga ne sakamakon sabawa da kaucewa da baudewa da yin abin da bai kamata ba na mu'amala tsakaninki da mai gidanki haka in kin ganki a aljanna to kin shiga ne sakamakon kyautatawa da mu'amala da kuma yin abin da ya dace tsakaninki da shi dan haka ya rage naki ki je ki yi wa kanki hisabi tsakaninki da Allah wanne irin rayuwa kuke yi da gidan da mijinki wanne irin matsayi kike da shi da mijinki wanne irin mu'amala yau idan zai bada recommendation a kanki me zai ce idan zai yi magana a kanki me zai ce idan zai bada shaida wace irin shaida wannan duka ya kamata mata su dinga mai da hankali suna nazari akan wannan ba wai kwarmato akan cewa su an danne musu haƙƙi shi ta an ki ai mata kaza a sau da yawa wasu lokuta zaki ga haƙƙin da take ambatawa din wallahi ko a musulunci ba haƙƙi bane ba ko a musulunci so da yawa ma daga cikin wasu matan sun jahilci menene ma haƙƙin mata akan mijinta nawa ne haƙƙin da ta da yake wuyan mijinta nata nawa ne wallahi ta jahilci abin bata ma sani ba so sai ta dauko wani abu wanda a musulunci ba a ma magana shi sai ta ce wannan haƙƙin ta ne an ki a bata ko an ki a bata dama ko an ki aika ba ko an ki aika ba yanzu irin ihun da mata suke yi akan cewa namiji a mu'amalarsa tsakaninsa da ƴar uwarta, duk irin abin da ke faruwa tsakaninsa da waccar na soyayya sai ya yi da wannan. Wannan ba haƙƙi ba ne, ko ba wajibi ba ne, domin shi so wani abu ne a zuci, Allah ke dasa shi, kuma bai taɓa yiwuwa yadda namiji ke son wanta matar shi kuma ya zama haka yake son wanta ma, ba zai taɓa yiwuwa ba. Yasa ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Duk yanda za ku yi adalci tsakanin mata na so da kauna, Allah ya ce na rantsi da Allah ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole ne ka ji wanta ta fi burge ka akan wanci. Wannan ya danganta daga yadda Allah ya saka maka santa a zuciyarka sama da yadda ya saka maka son wanci, ko kuma ya danganta daga irin kalar mu'amalar da take maka. Kya gani yanzu a gida, ga uwar gida, ga tsakar gida, ga amarya, amma kullum miji in ya tashi in zai bada kuɗin cefa ne sai ya ce ina wanci, gani eh ce rike wannan duk abin da aka nema na kaza ki ɗauka ki bayar. Shin haƙƙi ne lokacin da duk namiji zai bada kuɗin cefa ne sai ya bi ɗaki ɗaki ranar girkin wanki ranar za a bata? Ba haƙƙi ba ne, ba wanda ya ɗora masa wannan. Ya danganta da wace ce ta fi kula da dukiyar shi. A cikin matan akwai wanda za ka samu in aka bata kuɗi tana janjanin shi, tana tattalin shi, tana ƙoƙari kada ya ƙare da wuri. To arne ne kai da za ka ɗauki kuɗinka ka ba wa wacce za ka ɓarar da shi a cikin kwana biyu? Waccar an bata naira 10,000 ta ɓarar da shi a cikin kwana huɗu, wannan kuma an bata 10,000 ya kai sati guda tsakani da Allah, wa za ka ɗauki kuɗinka ka bawa? Wanda za ta riƙe tsawon kwana 10, musamman yanda ake shan kulaƙen nan, ake shan dakan nan, tsakani da Allah kwanan gari naira 1,450 a irin kwanan mu nan Gombe, Bauchi, ina-ina. In kika je irin Kano wanda kwanan su ninkin namu ne biyu, kwanan garin masara naira 3,000 da wani abu. A hakan ne za ka ɗauki kuɗinka ka ba wata za ta je ta ɓarar da shi cikin kwanaki kaɗan, wata idan ta tsula mai a cikin abinci za ka ɗauka ruwa aka zuba na rantsi da Allah. Shinkafar in za ka tafi kana tsamo ta a cikin mayi ka ci ta kashe maka jiki, sannan kuma an ma ɓarnar dukiya. To haƙƙi ne dole sai an ɗauki kuɗin cefa ne an baki a ranar girkinki? Ba haƙƙi ba ne. Kawai miji zai duba ne ya ga a cikin matan shi wace ce ta fi kula mar da dukiya. Shi yasa za ki ga ko waya zai bugo sai ki ga ya bugo wanta waya, ina kaza ayi kaza, ina kaza. Ke kina nan kina ta zumbura baki uwa mujiya, kina cewa wai ke me yasa ba za a bugo miki ba? A'a, mu'amalarki da shi tsakaninki da Allah yana jin daɗin zama da ki. Idan ya bar miki abu kina kula, in ya baki dukiya kina kula, in ya bugo waya ya ce amin kaza, kafin ai haka zaki, ko kuma zaki tsaya nawa har sai ya zo yana ɓata rai, yana zuciya, yana fushi, yana faɗa. To yana da kyau mu dinga gane zamantakewa iyawa ce, sai kin koya, sai kin iya. Abokansa da za su zo neman sa yake mu'amalantarsu, ƴan uwansa da suke zuwa gida gurinsa ya yake mu'amalantarsu? Shin kina jin haushinsu cewa suna zuwa gurin mijinki suna karɓe mar kuɗaɗe, ko kuma a'a kina ƙaunar ma zuwansu cewa ku yi haƙuri insha Allahu in ya zo zan gaya mar? Akwai fa matar da in ƴan uwan mijin suka zo ba same shi ba, wallahi tallahi in za a yi kwana 100 da zuwansu ba ta faɗa wa mijin ba, saboda a tunaninta in ta faɗa mar zai neme su kuma zai musu abin alherin da suka zo nema gurin shi, ita kuma tana baƙin ciki dan me yasa za a musu alheri? Kuma fa ita ma ba abin da aka gaza mata daga mu'amalar zamantakewa, amma kuma ba ta so wani ya mora. Idan ya fahimce ki a haka, shikenan sai ya watsar da ke kawai, sai ya dinga ulɗa da ƴar uwarki ta fannoni da yawa, ke sai ya manta da ki, sai ki dawo kuma kina cewa ke ma kina da haƙƙi dan me yasa ba a kula miki? A'a, wannan kuma ba gaskiya bane. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata ku dinga kula da shi, saboda harkar zamantakewa harka ce ta ka fahimci wa yake kyautata ma, wa yake kula da kai, wa yake tarairayar ka, wane ne yake maka abin da kake jin daɗi. To sai kiga a daidai wannan lokaci duk abin da ya taso ka fi mai da hankali zuwa ga wannan mutum.
ko tsakanin maza da maza ɗan uwansu, wallahi wannan yana faruwa. Wanda duk yafi kula da abin da ka dora mar ko ka nuna mar ko kake so yayi, to kafi kullun hulɗa da hi da kuma neman sa idan matsala ta taso ma. To haka tsakanin mata da miji, in ya zamanto mata bata kula da abubuwan da mijinta yake saka ta ko yake dora mata ko yake da shi na mu'amala da bukata a gurin ta, to zaki ga kan cewa wato wannan mata wato bata samun matsayi a ainihin wato gurin mijinta in dai bata kula da irin wannan. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, ki tsaya ki nazari akan mijinki domin shine wutarki shine kuma aljannarki. In kin bishi ki tsira, in kuma kin saba masa a ki shiga wuta, inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi ainihin wato wasallam. Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna. Karanta sahihu at-targhib wa at-tarhib na al-Imam al-Mundhiri zaki samu wannan hadisi. Wa taqulu sayyida Aisha radiyallahu anha, nana Aisha tana wa mata wa nasiha tana cewa, ya ma'asharan nisa, ya ku dandazon mata, law ta'lamuna bi haqqi azwajikum alaykunna, wallahi da kun san irin kalar haƙoƙin mazajenku akan ku, la ja'alatil mar'atu mumkinun tamsahu al-ghubara an qadami zawjiha bi harri wajhiha, wato da a ce kun san haƙƙin da ke wuyanku na mazajenku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tace, wallahi da mace ta sanya ainihin wato fuskarta kuntukukin fuskarta kuncinta tana goge kura a tafin sawun mijinta. Wannan nana Aisha ne take wa mata nasiha, tace da kun san girman haƙƙin da ke wuyan mazajenku da ke wuyanku na mazajenku, da ya kai mace ta sa fuskarta ta sa kuncinta ta sa wato abunan dinta fuskarta tana share kura, tana share zufa, tana share duk wani abu na hayaniya a kafar mijinta ko a hannunsa ko a fuskarsa ko a kaza ko a kaza dinsa. Akwai ma wacce tace, inda mata sun san haƙƙin da ke wuyansu na mazaje da kyautatawa da mu'amala mai kyau, da ya kai a ce idan da a ce mijin yana da ciwo wanda ya yi ɗiwa, to da ya kai a ce ta sa harshe tana lashe wannan ɗiwa tana tofarwa a gefe saboda tsabar girman haƙƙin miji. Ciwo mai ɗiwa amma ta sa harshe tana lasa tana tofarwa, ya fi ƙarfin ta sa tsumma ta ce za ta goge. Amma yanzu wata saboda tsabar ba ta son mijin, tsabar ba ta kyautatawa, da tsummar ma ba za ta iya goge mishi ba. Wata ma mijinta yana jinya ba shi da lafiya, ta kawo mar abinci a kan lokaci ba za ta kawo ba, ta kawo ruwan sha ba za ta kawo ba. Kaga wata kuma saboda tsabar yadda take son mijin, yadda mijin bai yi bacci ba, ba da lafiya, wallahi ba za ta iya bacci ba ita ma. Haka zaka ga mijin da matarsa ba lafiya ba zai iya bacci ba shi ma, saboda yadda yake jin ta a jikinsa, da yadda yake son ta, da yadda yake mata biyayya da da'a, da yadda kuma yake jin dadin mu'amala da ita. To amma wata ina ba wannan ajandan ne a gabanta ba, daidai lokacin da mijin yake ainihin wato abin nan, akwai matar fa da aka daura wa mijinta ruwa, amma tana zaune da waya tana daddanawa har ruwan ya kare, jini ya fara zukowa, ita bata ma san jinin ya kare ba, lantana ta je ta gaya wa likita cewa a zo a cire, saboda ba mijin ne a gabanta ba, TikTok ne a gabanta, TikTok ne damuwarta. Da haka tana zaune tana ta danne-danne har ruwan ya kare, jini ya fara zukowa, sai da wani nurse ya leko ya ce, ke ya haka, sannan ta waiwaya a firgita ta ga ruwa ya kare, jini ya fara shiga. Akwai mijin kuma da ya kwantar da matarsa a gadon asibiti, lokacin da ya kai ta a sume ya kai ta, amma tun da ya sa kafa ya bar asibitin kwana uku bai leka ya je ya san me suke ciki ba. Don haka muke wa junanmu rashin mutunci da rashin albarka. Kwana uku, mai kokari shine wanda zai dau kuɗi da duk abin da ake bukata ya ce ga wannan duk abin da ya taso a yi, sannan ya bada hakuri cewa ina da uzuri ba zan samu zuwa ba, a banni da Allah sai lokaci kaza zan zo. Wannan mai kokari kenan, mujtahidin mujahidi kenan. Amma banzar bazara ba zai bada kwandala ba na ai miki jinya, sannan in ya sa kafa ya fita asibitin ko ba za ki kara ganin shi ba. Nawa ne ake kawo mana kisa-kisai da matsaloli na irin waɗannan abubuwan miji ya je ya jefar da matarsa za ta haihu har ta haihu har a wanke yaron shi bai san ma me aka yi ba da uwar shi da gaggwan shi da yafindin shi da kakan shi duk suna asibitin amma shi da ke dan dan kwal uba ne Allah wallahi abin abin haushi duk iyayensa suna asibitin saboda tausaya wannan matar amma shi ya sa kafa ya tafi sai dai ai tawayawa wasu da Allah ku kawo mana kaza ai tawayawa wasu ana roƙon su su kawo gudunmawa shi da haƙƙin yake wuyansa ya kama hanya ya tafi to shi yasa ku yi kokari ku auri waɗanda suke tausayin ku suke kaunar ku kauna ta gaskiya ba wanda suke sha'awar ku ba domin ku mata yanzu Allah ya jarrabe ku ba ku iya bambance wanda ke son ku da aure da mutunci da kuma wanda ke sha'awar jikin ku ga samarin yanzu da mazajin yanzu sun iya kissa da kisisina ga kuku kuma dama annabi ya ce rabin hankali kuke da hiba ful ba da haka kina nan hafka sama sama dama kike ga karancin shekaru babu hankali ga kuma karancin hankali yadda annabi ya faɗa dan haka sai a samu wani mugu sai zo ya kada miki kwakwalwa ya raurana miki hankali sai tafi da hankalinki kawai sai ya je ya tumurmusaki na wasu lokuta sai jefar da ki saboda baki tsaya kika yi nazari shin wannan wai kauna ta yake a matsayin matar aure uwar yaya ko kuma sha'awar jiki na yake yi ba ba ku iya bambancewa ba ku iya bambancewa to wannan dishi ya kai mu ya baro mu ya kai ku ya baro ku ya kai su ya baro su Allah ya yi to nana Aisha ta ce da kin san girman haƙƙin mijinki a wuyanki da ya kai ki sa fuskar ki share mar kura waja'at asma'u binti yazidan yazid al-ansari radiyallahu anha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat bi abi anta wa ummi wannan mata mai suna asma binti yazid al-ansariya ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce fansar uwa da uba mun baka ya manzon Allah mun baka fansar uwa mun baka fansar uba meye wannan magana take nufi bi abi anta wa ummi na baka fansar uwa ta da ubana ma'ana da yau za a wayi gari wasu yan ta'adda su zo ga annabi ga uwarki sai su ce ki zaba mana daya a ciki wanda za mu kashe da zaki ce kashe uwa ta ka bar annabi Muhammadu shine ma annabi abi anta wa ummi ma'ana zaki iya bada komai naki zaki iya hakuri da rayuwarki da duk abin da kika fi so a duniya dan annabi Muhammadu ya tsira da mutuncinsa to in dai baka wa annabi irin wannan son da wannan kaunar baka wa annabi irin wannan son da wannan kaunar to har yanzu baka zama cikakken musulmin Allah ba har yanzu baki zama cikakkiyar musulmar Allah ba musulmin Allah musulmar Allah ita ce wadda take son manzon Allah sama da uwarta da ubanta da kanta ma gaba daya ina fata an gane to shine asma'u tace bi abi anta wa ummi mun baka fansar uwa da uba ya annabi Muhammadu wa inni wafidatul nisa'i ilayka ni yar aikar mata ne zuwa gare ka mata ne suka yi dandazo suka ce in zo in maka tambaya inna allaha ba'athaka bil haqq lalle Allah madaukakin sarki ya turo ka da gaskiya ilal rijali wan nisa'i zuwa ga maza da mata gaba daya fa amanna bika manzon Allah sai muka yi imani da kai wa bi ilahika allazi arsalaka kuma muka yi imani da Allah da ya turo ka wa inna ma asharan nisa'i mu da kake gani taron mata mahsuratun maqsuratun an katange mu kuma an hana mu wasu abubuwa an takaita mana mu'amaloli da yawa ina fata an fahimta qawaid buyutukum wato ka'idojin gidajenku da zama da ku ya takaita mana abubuwa na rayuwa da yawa tana nufin ba yawan fita ba yawan kaza ba yawan zuwa kaza ba yawan zuwa kaza abubuwa da yawa zama da ku da kuma yi muku hidima ya hana mai muku irin wannan mu'amaloli da irin wannan zamantakewa da irin waɗannan al'amura ya hana mu saboda ba ma samun dama ba ma samun lokaci wa mufdi shahawatikum sannan mu muke biya muku buƙatar ku ta sha'awa wa hamilati auladikum kuma mu ne muke ɗaukar ƴaƴanku shafi na 74 komanda 73 sorry wa hamilati auladikum mu muke ɗaukar ƴaƴanku cikin ƴaƴanku wa innakum ma'ashirar rijali kuma ku dinnan maza fuddiltum alaina bil jumu'ati wal jama'ati an fifita ku akan mu kuna zuwa sallar juma'a ku saurari hudu ba ku saurari wa'azi wal jama'at kuna zuwa sallolin jam'i azhar la'asar magriba isha asuba duka amma mu ba a wajabta mana dole sai mun fita ba ma'ana dai kun tsere mana da abubuwa da yawa na fata an gane wa iyadatul maridi an ba ku damar zuwa gaishe da marasa lafiya ta ko ta wanda fuska wa shuhudil janaizi an ba ku damar ku halarci sallolin janaiza wal hajji an ba ku dama ku je aikin hajji duk lokacin da kuka ga dama ba'dal hajji bayan hajji ku je ku sake zuwa ku je ku sake zuwa wa afdalu min zalika abin da yafi wannan ma shine al jihadu fi sabilillah ku an wajabta muku jihadi wanda a cikin sa kuke shahada ku samu aljanna mu ba mu da wannan damar fama nusharikukum fil ajri ya rasulullah to in dai haka ne ya manzan Allah me zamu yi mu samu irin ladaddakin ayyukan da ku Allah ya ba ku dama mu aka katange mu a cikin gidajen mu me zamu yi Allah ya ba mu irin waɗannan al'amura da irin waɗannan ayyuka da irin waɗannan alkhairai da irin waɗannan ladaddaki me zamu yi mu samu wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa wannan mata asma'u yar yazid al-ansariya yace e ilami ki sani yake asma'u min khuluqiki an anna husna taba'ulin ki sani yana daga cikin dabi'ar da hali da yanayin da Allah ya halice ku anna husna taba'ul ihdakunna kyautatawar zamantakewa da mu'amalar ɗaya daga cikinku li zawjiha ta kyautatawa mijinta ta masa mu'amala mai kyau ta sauke haƙoƙin da ke wuyanta na zama da shi wa talabiha mardatihi ta kuma nemi yardar mijinta ta nemi mijinta ya ji daɗinta ya ji yarda da ita duk inda ya zauna ya ce bai da matsala da ita wattiba'iha muwafaqatahu kuma da bin abubuwan da duk ya zo mata da shi ta yi muwafaqa da shi cewa ba musu ba komai ba wata matsala ba'da zalika ko ya adilu zalika kullihi idan kika samu wannan to yana daukar duk abin da ake muka yi samu na lada da kika lissafa din nan gaba ɗaya ke kuma kin same shi a wannan gurin ban gane ko kun fahimta ba mana duk waɗannan abubuwan da asma'u ta lissafo kuna sallah kuna zuwa jihadi kuna zuwa aikin hajji kuna zuwa umara kuna fita ku yi sallar jam'i kuna zuwa juma'a kuna waye duk ta lissafo cewa mu mata mun takaitu a cikin gida ba wani abin kirki da muke yi sai annabi Muhammad ya ce ki sani gaba ɗaya waɗannan abubuwan da kika lissafa za ki samu ladansa a cikin kyautata wa mijinki ba ki da buƙatar sai kin je kin yi musharaka da mu a cikin waɗannan al'amura ban gane ko kun fahimta ba don Allah me yafi wannan daɗi me yafi wannan daɗi baki wahala ba amma kin samu ladan wanda ya sha wahala baki je ba kin samu ladan wanda ya je baki aikata ba kin samu ladan wanda ya aikata ta wacce hanya ta hanyar kyautatawa miji da mu'amala mai kyau da miji wanda haka ku kuna da hanyar shiga aljanna ai da annabi sallallahu alaihi wasallama yace aljannar mace tana karkashin tafin mijinta shine wannan maganar shine maganar ai shine in kin kyautata mar to duk wasu abubuwa da dashi da shi yake yi wanda ta hanyar haka yake samun yardar Allah ke gaba ɗaya an tara miki wannan abun ladansa an tara miki cikin yi masa kyakkyawar mu'amala eh an tara miki shi cikin wannan kyakkyawar mu'amala annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo hajjin ban kwana daga cikin wasiyyar da yawa sahabbai yawa al'ummar musulman duniya san da ya musu wasiyya akan mata yace wastausu bin nisa'i khairan ina muku wasiyya ku rike mata da mutunci ku rike mata da alheri ku kyautata musu kar ku zalunce su kar ku kuntata musu kar ku takura musu kar ku ci mutuncin su kar ku ci zarafin su annabi ya ja hankalin sahabbai ya kuma tura wannan jan hankali zuwa duk duniya gaba daya saboda kowa ya san cewa aikin da ke cikin daga cikin haƙoƙin da Allah ya dora masa akwai kula da ku. To amma yau an wayi gari fitintunu da yawa, da matsaloli da yawa, da rahin tarbiyya da yawa, yau mata su suke sabbaba shi. Hau TikTok ki ga abin da ke faruwa. Annabi ya kare muku mutunci, ya tsare muku duk wata haƙƙi ya kamata, ya yi wa maza nasiha, ya ja kunni. Amma yau mata su ne tushen tukullumar wargaza tarbiyyar al'ummar Annabi Muhammadu. Su ne da su ake amfani a kowace kafa wajen a ga cewa an yaɗa shegantaka da iskanci, kuma sannan sun yarda da wannan duk abin da Annabi ya yi na ba su kariya da tattara musu abubuwa. Ki duba dai wannan mata ta jero abubuwa sun fi guda 10, cewa mazaje sun fifita akan mata da su. Annabi ya dunkule gaba ɗaya ce za a ba kula don waɗannan abubuwan a cikin biyayya. To me yake nema? Ba abin da yake nema. Ku ne gidajen bokaye, ku ne tsubbace-tsubbace, ku ne tsafe-tsafe, ku ne kishi, ku ne dukan kishiya, ku ne yi mata sharri, ku ne kaza, ku ne kaza, ku ne kaza. Duk wani aiki wanda Allah bai san sa, zaka ga mata ne kan gaba wajen aiwatar da shi. Wannan wani irin masifa ne? Wannan hadisi al-Imamu Ibn Asakir ya fitar da shi, hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda Asma'u ƴar Yazid al-Ansariya ta je ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masa wannan tambaya. Malamin Shawi ya ce wa tuwfiyat imra'atun, wata mata ta rasu, fajalasa zawjuha ala qabriha yabki buka'an shadidan, mijinta ya je ya zauna a kusa da kabarinta yana ta kuka kuka mai tsanani. Faltafata hawlahun nas, sai mutane suka waiwayo zuwa gare shi. Yamsahuna dumu'ahu almulaqa'a almulahiqa, suna goge masa hawayensu wanda ke bibiyar juna. Ana hawaye ko yankewa baya yi, kawai yana ta tsirtar da hawaye yana kuka. Suka zo suna bashi haƙuri, suna goge mishi hawaye. Faqala bada ba'da anil taqata anfasuhu wa jaffat dumu'ahu, bayan da numfashinsa ya daidaita, ma'ana ya daina shishikar kuka, sannan hawayensa suka yanke, sai ya ce musu, ayyuhan nasu, ya ku mutane, ana an imra'ati radin, ku sani wallahi na yarda da wannan matar tawa da ta rasu. Wa as'alullaha lahal firdausal a'la, kuma sannan ina roƙa mata aljannar firdausi madaukakiya. Yanzu wannan da yake wa matarsa addu'a yana kuka da mutuwarta, zai yi kama da akwai mutumin da shi ko matarsa ta mutu. Sai je makabartar ya tambaya ina, shi bai ma je binne ta ba, aka ya tambaya ina kabarinta aka nuna masa, sai je kinkimo wani katon dutse, sai zo ya kara laftawa aka yi. Aka ce masa akramaka Allahu lafiya, yace wallahi wannan masifar ta ma ina ga zai sa ta iya fitowa a kabarin nan, gara in sa duwatsu in kara daddannewa kar ta fito. Tsabar ya daku a gurinta, ji yake ma kamar za ta iya fitowa ta dawo ta same shi. Professor Mansur Isa Yalwa, na taɓa ganin wani bidiyo kilip ɗinsa, akwai wani wanda suke karatu da shi ko a Uganda ne, wani Balarabe ne, aka bugo masa waya aka ce ai matarsa ta rasu. Su suna taya shi alhini da baƙin ciki, shi kuma yana ta ƙilƙila dariya. Wallahi tallahi komanda, Professor Mansur Isa Yalwa na Bauchi, na ga bidiyon yana ba da labari. Suna ce masa kai yaya ana abin nan, eh kyal 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 kyal. Yace wallahi tallahi, bayan da ya gama tuntsu da dariya, da ya ba su labarin bala'in da matan nan ta sabbaba mar a rayuwar shi, su ma san da suka da suna masa murna, to inda haka ne garar ta mutu. To wannan rayuwa da kuke gani ba fa rayuwa muke haka kawai babu doka da oda ba, muna da doka daga saman bakwai da Allah ya sauko mana. Kuma wallahi in an gama wannan rayuwar za a tafi lahira, kuma Allah madaukakin sarki zai mana hisabi wallahi. Duk abin da kike yi wannan masifar saboda shi, na rantse da Allah zaki zo ki nadamar yin wannan masifar da kike yi da wannan bala'in da kika sababawa mijinki ko kuma a cikin gidanku. Me duniya, me dukiya, menene kawai sai kin samu matsayin gidan miji, sai kin samu kaza, sai kin samu kaza, sai kin samu kaza, sai kin zama kece mai fada aji, sai kin zama kece oga, sai kin zama kaza. A dalilin wannan, duk wata doka ki saba, duk wata ka'ida ki kauce, duk wani rahin mutunci ki tsula shi, kawai kina nema sai kin abin nan. Allah ya sauwaƙe. Da haka wannan miji dai yace ina yarda da matata kuma ina roƙa mata aljannar Firdausi. Fa wallahi wannan miji yace waɗannan mutane da suke share mar hawaye, yace na rantse da Allah, la azkuru yawman munzu tazawwajtuha, tunda na aure ta ba zan iya tuna wata rana, annaha namat qabli, ta yi bacci kafin ni ne bacci ba, ba ta yadda ta yi bacci wallahi sai ta ga na yi bacci. Tunda na aure ta har yau da ta zo kabarin nan ba ta taɓa yadda ta yi bacci ni ban yi bacci ba. Mata nawa ne miji zai dawo ita ta manta ma da ina take a duniyar nan ta maliki yawmiddin? Abincinsu ya yi sanyi, ba ta ma saita mar abincin ba, ba ta gyara mar shimfiɗi ba, ba ta yi wanka ba, ba ta yi kwalliya ba, ba ta yi ado, tana mai jan hankalinsa na ya zo ya sadu da ita ba, ba abin da ya dame ta da shi, ba abin da ta dame shi da shi. Wanda duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta yi. Ki jira miji, sai fa in akwai larura ko ya baki dama cewa ki kwanta ko ki ci abinci ko karki damu, zan dawo, in na dawo zan ta da ke, a samu yarjejeniya da fahimta. Amma wallahi in ba haka ba, miji yana da haƙƙin ki saurare shi ya dawo, ki jira shi ya dawo. Kuma matukar ba aikin banza ya tafi ba, a iya sanin ki ba mutumin banza bane, ba harkar banza ce ta tsaye da ki ba, ki yi haƙuri da halin da Allah ya tsaya mijin ki ya tsinci kansa. Wala Allah ɗan siyasa ne, suna da mitin-mitin na siyasa, sai aka yi ƙarfe ɗayan dare ba a dawo ba, ki yi haƙuri. In kin ga ba za ki iya jurewa ba, rashin baccin zai cutar da ki, ki roƙi arziki, ranka ya daɗe, tunda ba za ka dinga dawowa da wuri ba, ka ban dama in na gama kintsa komai ni in kwanta in ɗan yi bacci, in ka dawo ka kira wayata ko kuma ka yi kaza ko ka yi kaza, ko kuma zan sa alam zuwa lokacin da za ka dawo, ku samu fahimta tsakanin ke da shi, ba wani abu a ciki. Allah ne ya haɗa ku zama, Allah kuma ya sa shi wannan layin, shi ne layin cin abincin shi. Wani ɗan kasuwa ne, ba su dawowa da wuri, wani sai ya je kasuwar ƙauye ƙarfe kaza suke dawowa, wani ma'aikaci ne, labura ne, kowa da rayuwarsa. Inna sa'yakum la shatta, Allah ya ce ayyukanku sun bambanta, ayyukanku sun bambanta. Saboda haka wannan shi ne ya ce wallahi ba ta taɓa kwantawa ta yi bacci ba kafin ni ne bacci, sai ta jira na dawo, sannan duk abin da ya kamata mun gama, sannan ta na yi bacci, sannan ta yi bacci. Aw sahawtu qabla an astayqadha, qabla istiqadhiha, ko kuma a ce ta bari ni in tashi kafin ita ta farka. Ita take fara tashi, sannan idan ta ga lokacin ta da ni yayi, ta da ni, ba ta yin bacci ni ban yi bacci ba, kuma ba ta riga ni ko ba na riga ta farkawa, ita take farkawa ta ainihin wato yi saitin komai, sannan ni kuma ta zo ta tada ni. Abin da ya kamata mace ki tashi karfe 4:30 na asuba kafin a fita sallah, ki tashi ki saita kanki, ki saita mijinki ya je sallar asuba, inda buƙatar mai da bacci ki sake gyara masa yanayi ya kwanta ya bacci. Kafin ya tashi kin saita abin karyawa, kin share gida, kin yi wa yara wanka, kin tura 'yan makaranta, kin saita komai, sai dai ya tashi ga gida a saita malam. Wannan shine abin da ya kamata. Amma a ce shi zai tashi ya ce ya naga kaza, ya ba a yi kaza ba, ya kaza bai yi ba, ya baki share kaza, ya baki ɗauke kaza ba, ya baki tura kaza ba, ya baki kaza ba, shi yake saita miki al'amura, ke ce mai saitawa. Kana ta shin mura'i hati fataftahu babal baiti qabla an aqra'ahu, tsabar yadda ta fahimce ni takan jiwo ƙanshin turare na, haita tahi ta buɗe ƙofar gida kafin ma in kwankwasa. Yana da turaren da ta saba da shi, ta san shi. Kun san akwai mazajen da su kuma shi kuma namiji, to dole ka zama na kirki fa kai ma, ba kuma ka ji ana ta tattakar mata ka ce yauwa malam, yi musu dai, a'a kai ma ka shiga taitayinka. Na fata a fahimci magana. Ka zama matsaftaci mai tsafta. Yanzu kaji ya ce kanshin turarensa take jiyowa kafin ya iso ya kwankwasa gida har ta jiyo mijinta ya dawo, sai ta tayi ta bude kofar gida. Kawai sai dai ya shigo. To ki zama mai lura da wannan. Kai kuma ka zamanto mai alatin wa matanka, ka bada wata alama da za su dinga gane cewa eh lalle kana kusa da gida ko kana dab da dawowa. In baka da wannan, buga waya ka ce to ga mu nan kan hanya nan da minti 30 ko 40 insha Allah. In wannan ba zai yiwu ba, kana da mashin ko mota, yi musu hon tun daga nesa su gane cewa mai gida ya iso. Ka dai samu wata kafa da zaka dinga alatin matanka cewa kana da, saboda idan ka shigo ka samu komai a sayace, kar ka zo ka samu abin da zai zama abin fada ko kuma abin nan. Rashin sanar da su ko rashin nuna musu ko rashin abin nan su zai sa su aikata wani abin da zaka zo kuma kai ta kwarwa, kai ta ihu, haka ka jawo. Ma idan ka gaya musu akalla awa daya ko awa biyu ko awa biyar kafin isowarka ka sanar da su. Wannan yana da kyau. In aiki ka je, in tafiya kai, in wane ne, in wane ne, to bayan ka sanar da su kuma sauran wannan mintuna ko awanni za su kintsa kafin ka ainihin wato isu. Wallahu ta'ala a'lam. Yace wa ma dakhaltul baita yawman illa sharamtu bihi ra'ihatul misk. Yace kuma wallahi ban taba shiga wani gidana ba face sai na ji kanshin almiski na tashi. Ma'ana duk lokacin da zai shiga gida, to zai samu gidan yana kamshi, ya gyaru, an saita shi. Kun san wasu mata Allah ya jarrabe su da rahin tsafta, sannan suna da wata ɗabi'a, ke ɗabi'antar da yawan gyara gida da gyara jiki ba wai sai miji yana kan hanyar dawowa ba. Domin wata nan tsautsayi zai sa shi ma ya manta bai sanar da ke ba, ko dai wani abu ya sa ya dawo cikin yanayin da baki da masaniya, ya faɗo ya ganki a wargaje, rai ya ɓaci, abubuwa kuma su zo su canja daga yanayin yadda aka saba. To kin ga wannan ba daidai bane. To shi yasa yace yakan ji kanshin almiski lokacin da ya iso gida. Awil bahur, ko kuma ya ji karhin turaren wuta, shine bahur. Ko dai ta shafa a jikinta ko ta fesa a ɗakin, ko kuma akalla ta samu wannan ganyen turaren wuta ta kona shi, gidan gaba ɗaya ya kaure da ainihin wato kamshi. Wa ma sa'altu hashi'an min ta'amin aw ghairihi illa taqannanat fi taqannanat ko taqannanat fi ijadatihi li irda'i. Yace wallahi ban taba tambayar ta abinci ko abin sha, ko in ce mata ina buƙatar wani abu ba, face sai ta kawata wannan abu, sai ta yi shi yadda ya dace dan ta nemi yarda ta, dan in yi farin ciki, dan in kyautata mata, dan in sa mata albarka. Amma wata idan ka taimi komin ruwa, wallahi komanda haka za ta miƙo ruwan a kofi ko murfi babu, ko ba za ta nemi yadda za ta yi ta samar ma mai sanyi ba, alhalin ta san kana son ruwa mai sanyi. Ba za ta nemi ƙananan kofuna ta jera ta kawo don ta kyautata maka ba. Ko ɗan tiyaran nan ki saya mana, ki ajiye na naira 30 ko 50, ko shi ma yanzu ya yi tsada, dala ta tashi. Dala ta tashi shi ma ya tsada 120. To ko ɗan shi ki saya ki ajiye mana. Miji ya dawo a gaji ya ce mai ƙoruwa, kawai sai ya ga wani tiyara da ƙanƙara a ciki tana yawo. Wallahi in ya sha sai ya saka miki albarka, in dai ɗan arziki kika aura ba ɗan banza ba, in dai ɗan arziki ne balantana ya fita, ki sa a sayo miki kwakwa, a sayo miki aya, a sayo miki bazar ƙwaila, a sayo miki kaza, ki sayo madara ko da sace ɗaya. Idan kin yi sa'a mijinki mai kyautatawa ne, domin akwai mazajen da su suke jawo kuma matsala, matan ba su wadata yadda za su kyautata musu ba. To kullun kai kenan iya kuɗin ce ba ne, ba dan kyautata ga 2000 rike ko da akwai wata bukata, wannan naki ne, ga 5000 rike wannan naki ne, ba wannan, to ta yaya za a mace ta kyautata ma? Ba ta da shi, kai baka bata ba, ba kuma wanda zai kawo mata. Mawaƙi ya ce randa ba ka da hime, ba ka ba shi da shi, wai ranar da kai da ɓarawo shawarar ku ɗaya, ko ma'ana kai baka bayar ba kuma sannan babu hanyar da za ta samu to inda ka mata wannan dagon kafar ne to wala Allah wannan zai taimaka wajen in ka fita sai ta dan yi amfani da wannan dan ta kawo abin da za ta kyautata ma dan kwakwar dan aya dan mazar kwaila dan waye madara sai ki malka daki dama ki tace sai ki dan sa suga ko zuma ki sa madara ki kada sai ki nemi kankara sai ki jefa a ciki dab da dawo sa haura minti 30 kafin nan yayi sanyi yana zuwa ya san ba shi ya bada kudi aimar wannan ba ba ajandar wannan kwata kwata kawai sai ganshi akan tire da kofuna a jere ya dinga tsiyayawa kenan yana zuka yana miki hira wallahi to amma ina duk ba ku iya wannan ba sai nunkufurci sai kumbura fuska sai zumbura baki idan an yi ba daidai ba duk abu na kyautatawa kun watsar da shi babu ruwan Allah ya waye mana da mu da ku gaba daya yace dan haka ban taba shigowa ta face naji kanshin almisi ko naji kanshin turaren wuta yace wa ma sa'altu hashi'an min ta'amin aw ghairihi illa tanaqqa'at fi ijadatihi li irda'i ban taba tambayar ta abinci ko wani abu ba face sai ta kawata shi ta yi masa ainihin wato kawa dan ta yarda da ni da ta ainihin wato kyautata shi dan ta yarda da ni yace wa ma saqatat ayni alaiha illa ra'aytuha kama uhibbu yace ido na ko bai taba dagawa ya kalle ta ba face sai ido na ya ganta kamar yadda yake so ya ganta tana cikin kwalliya tana cikin ado ta shafa duk abin da ya kamata ta shafa ta yi kwalliya ta yi ado yace kullun na daga kai zan kalle ta to zan kalle ta ne gwargwadon yadda ido na ya kamata ya ganta haka kike tsakanin ki da Allah wata fa da zani take wuni a kirjinta tun daga hudowar rana har faduwar ta kafar ta fasar fasar shar shar duk gaba ɗaya ledojin tsakar gidan ta share su da kafar ta nana ba wanka ba wanki ba tsafta babu roshi babu kaza babu kaza babu kaza ɗakin kuwa kana shiga ita da take ta saba ba ta jin karni da warin fitsari amma kai da yanzu ka zo kana shiga sai ka ji wannan karnin na ma sallama kin san idan ɗaki ya yamutse mai ɗakin dama ba hoye yace shi ya san inda yake masa yoyo mai ɗakin baya jin abin da ke faruwa na tashi amma kai ba koyin ka zo wallahi sai ka ji kana shigowa zaka ji alamun karni a cikin ɗakin saboda ba yawan wankewa da gyarawa da tsaftacewa ina ma a ce akwai yara kuma yaran nan ba a kula da me suke yi ba a kula da fitsarinsu bayan garinsu da wane ne duk sai ka ji abubuwa sun wargaje mana kuma wallahi ku daina raina kanku sun mun sau da yawa idan an zo ana wannan magana sai mace ta dinga cewa to malam wannan ɗaki wannan gida a wargaje ya za a yi ku duk dinga ta rinka ya fi sari ka bani da ɗan wannan ɗin da kika raina shi za ki kimtsa ki gyara sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ki amma kin raina abin da Allah ya baki ta ya za a yi ya gyaru har ya yi miki amfani Allah ya shiryar da mu ya datar da mu kasancewar yau muka dawo karatu a za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci sai kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ɗora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai gani da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh